Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau 29 ga watan Agustan shekara ta 2016.
Wajibi ne ka faɗi abin da yake shine gaskiyar abin da aka ce ana so ka zo ka faɗa. To hakan nan a matsayin shi na fitaccen masanin tattalin arziki, to dole ne fa wannan kasida ya gabatar da ita a yadda ta dace, ko da za ta yi ma wani zaɓi ko ba za ta yi mashi ba. Don haka babu wani aibi a abin da mai martaba sarkin Kano ne.
Ishaq Alhassan ƙauren mata akan cece ku ce game da shawarar da mai martaba sarkin Kano Sanusi na biyu ya baiwa gwamnati akan harkokin tattalin arziki. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Haka kuma muna son mu ji ra'ayinku bayan mun buɗe layukan waya. Shin ya dace sarakuna a zaman iyayen al'umma su baiwa gwamnatin shawara? Kada kuma amince akwai labarin wasanni.
Jama'a assalamu alaikum. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga 'yan takarar shugaban ƙasar Gabon da su guje wa ikirarin da suke yi na cewa su suka lashe zaben da aka yi ranar Asabar ɗin da ta gabata, har sai an sanar da sakamakon a hukumance. A jiya Lahadi, abokin hamayya Jinping ya yi ikirarin cewa sakamakon farko ya nuna cewa shi lashe zaben, yayin da kakakin shugaba mai ci Ali Bongo shi ma ya yi ikirarin cewa Bongo ya samu hanyar, wato ya kama hanyar lashe zaben da zai ba shi damar yin wa'adi na biyu. Ita dai ƙasar ta Gabon ba ta bin tsarin yin zaɓe a zagaye na biyu, saboda haka duk ɗan takarar da ya samu ƙuri'u mafi rinjaye shi lashe zaɓen. Aƙalla 'yan takara 10 ne suke ƙara, wato, karawa a wannan zaɓen. Idan kuma har Ping ya lashe wannan zaɓe, hakan zai kawo ƙarshen shekaru 50 da dangin Bongo suka yi suna mulkar ƙasar. Ali Bongo ya karɓi ragaman mulkin ƙasar ta Gabon ne bayan rasuwar mahaifinsa Umar Bongo a shekara ta 2009, wanda ya kwashe sama da shekaru 40 yana mulkar ƙasar. A Yamal kuwa, hukumomi sun ce wani harin ƙuna bakin wake a birnin Aden da ke kudancin ƙasar ya halaka aƙalla mutane 45, kana ya raunata wasu da dama. Jami'ai sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ne ya tuka motarsa wacce ke shaƙe da bama-bamai, ya afka cikin wani ginin da dakarun da ke mara gwamnati baya ke ciki. Sai dai zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari na yau Litinin. Ƙasar Yamal dai ta faɗa rikici ne, inda gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita ta shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi, da ke samun goyon bayan dakarun da Saudiya ke mara baya, take fafatawa da 'yan tawayen Houthi, waɗanda suke ikirarin gwamnati ta yi watsi da su har na tsawon shekaru biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane 6,500, mafi yawansu fararen hula ne, suka rasa rayukansu a wannan rikici. A dai bangaren kuma, ƙungiyoyin Al-Qaida da mayakan IS sukan kai ɗaiɗaikun hare-hare a kudanci da kudu maso gabashin yankunan ƙasar ta Yamal, baya ga rikicin da take fama da shi na cikin gida. Shugabar Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar ta musanta zargin da ake mata na yin amfani da kudaden ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Rousseff ta musanta zargin ne yayin wani jawabi da ta yi a gaban Majalisar Dattawan ƙasar, wadda ke ƙoƙarin share fagen tsige ta daga muƙaminta. "Ban aikata laifukan da ake zargina a kansu ba," in ji Rousseff, mai shekaru 68, yayin da ta bayyana a gaban Majalisar Dattawan ƙasar, inda ta ce yunkurin tsige ta da ake yi tamkar juyin mulki ne. Sai dai ta ce amma babu da yadda za ta yi, domin wasu sun rantse sai sun dan, wato, sun sa ta ɗanɗana ɗacin rashin adalci. Ana dai zargin Rousseff ne da yin rancen kuɗin ƙasa domin ta rufe giɓin da aka samu a kasafin kuɗin. Sai dai ta musanta wannan zargi, ta kuma jaddada cewa wannan yunkuri ne kawai da abokan hamayya take yi na kifar da gwamnatinta, lamarin da ta ce zai kaskantar da demokuraɗiyyar ƙasar. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar 'yan tawaye ta FARC da ke Colombia ta baiwa mayakanta odar su tsagaita wuta daga yau Litinin, a wani mataki na fara aiwatar da shirin zaman lafiya da aka cimma na dindindin da gwamnatin kasar wanda ya kawo ƙarshen ɗaya daga cikin rikicin da yafi kowanne dadewa ana yi a duniya. Ana dai wato an dai kwashe shekaru hudu bangarorin biyu suna tattaunawar fara aiwatar da wannan shiri na zaman lafiya a Havana babban birnin Cuba. A kuma wannan mako da ya shuɗe ne aka samu daidaito wanda hakan ya kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru 52 ana yi tsakanin kungiyar 'yan tawaye da gwamnatoci daban-daban a Colombia. Shugaban kasar Juan Manuel Santos ya ce daga yau Litinin su ma dakarun kasar za su dakatar da kai hare-hare akan kungiyar 'yan tawaye.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Mahmud Lalo ya karanto. Mai martaba Sarkin Kano Sanusi na biyu ya gabatar da jawabi inda ya bai wa gwamnati shawara akan harkokin tattalin arziki, to amma sai wasu suka fara cacar baki akan wannan al'amari. Akan haka abokin aikinmu Usman Ahmed Kabara ya tuntubi masanin tattalin arziki Ishaq Alhassan Kauran Mata akan ko ya dace sarakuna a matsayinsu na iyayen al'umma su tsoma baki a al'amuran siyasa kamar yadda mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya yi akan tattalin arzikin Najeriya.
To alhamdulillah Kabara, wato shi al'amarin wani lokacin abin da yake damun mu shine mutane sukan yi sharhi akan abin da ba su sani ba. Sarakuna su tsoma baki akan harkar siyasa laifi ne, kuskure ne, amma sai mu gane shin menene tsoma baki akan harkar siyasa. Ba sarake a matsayin shi na shugaban al'umma kowa nashi ne ya fito ya ce a zaɓi jam'iyya A kar a zaɓi jam'iyya B haramun ne. Ba sarake ya fito ya ce yana goyon bayan ɗan takara wani kada a goyi bayan ɗan takara wani haramun ne. Amma ba sarake a matsayin shi na shugaban al'umma bayan an gama zaɓe jama'a sun zaɓe abin da suke so. Tsarin gwamnati idan ta shiryo wani abu wanda ya gamsu cewa abin da gwamnati take shirin yin nan ba zai zama mai alfanu ga al'ummar shi ba, to wajibin shi ne ya fito ya ankarar da gwamnati cewa hanyar da ake so abin nan kuskure ne ga inda ya fi dacewa a bi. Saboda haka idan mutane suna maganan wai kada sarakuna su sa baki a harkar siyasa, ba ana cewa ne kar su sa baki wajen yadda ake jagorancin al'ummar su ba, a'a kar su sa baki akan partisan politics. Wannan sarki a gane cewa sarki kaza yana goyon bayan PDP, sarki kaza yana goyon bayan APC, to wannan haramun ne.
Kana ga akwai wani fa'ida da ya fito ya faɗa a bainar jama'a?
Akwai, mutane ba sa lura da halin da ake ciki. Idan gwamnati ta buɗe ƙofarta tana sauraron mutane, to da shugabannin addini da sarakuna mafi yawancin lokuta al'ummar su ma sukan zarge su akan ba sa yi wa gwamnati manuniya akan kuskurenta. Ba dan komai ba, saboda ba a san su da fitowa fili su yi magana ba, sukan nemi gwamnati ne su zauna da ita su ba da shawarwarin. To in dai ka ji har wani a cikin waɗannan ya fita ya yi magana inda jama'a za su ji, to ya kamata a san cewa hanyoyin da suka dace din na ya bayar cikin sirri, ya bayar ko dai ba a yi amfani da abin ba, ko kuma bai samu damar da zai bi wannan hanya ya bayar ba. Bangare ɗaya za a kalla kenan. Bangare na biyu kuma ya kamata mu fuskanci aina ne sarki wannan magana a fadar shi ne, kaga ba a fada
bane.
An gayyace shi ne ya bada makala a matsayin shi na masanin tattalin arzikin kasa ya magana ga al'umma waɗanda kasa ta dame su suna neman mafita ga kasa. To a irin wannan wuri ba wani maganan wannan sarki ne, wannan shugaban addini ne, wannan ɗan siyasa ne, wajibi ne ka faɗi abin da yake shine gaskiyar abin da aka ce ana so ka zo ka faɗa. To haka nan a matsayin shi na fitaccen masanin tattalin arziki, to dole ne fa wannan kasira ya gabatar da ita a yadda ta dace, ko da za ta yi ma wani daɗi ko ba za ta yi mishi ba. Don haka babu wani aibi a abin da mai martaba Sarkin Kano ya yi.
Mata ku ɗauki rame ya yi, kuma ku sai na bidai anye Sarkin Kano Sanusi na biyu. Duniya ta yi daɗi ya yi, kuma ku sai Kano da rame.
Kun dai ji abin da Ishaq Alhassan Kauran Mata ya ce. ku kuma menene ra'ayinku? Ya dace sarakuna a zaman su na iyayen al'umma su bai wa gwamnati shawara a yi nazari domin an jima kaɗan za mu buɗe layukan waya.
Mata ku ɗauki rame ya yi, kuma ku ce na ɗidai an yi, sarkin Kano sunu sai na biyu. Duniya mai daɗi ya yi, kuma ku ce Kano ɗan rame, uban matasa ya yi. Kai farin ciki mutane rairaye, mu bayyana mu jero daidai, mu tara tara taro daidai, mu takura da tabon labi. Sunu sababbin sarki. Kai ana daka ana ɗan lame, ashe su mata na nan zaizai. Suma mabi ta zai-zai-zai-zai, gashi muna kiɗan dallami. Kai mu kada kai muna dallami, Kano dallami. Mu kada kai ana dallami, sarkin Kano dallami. Masha ana ta Kano, Kano, gashi muna ta murna da sunusi sunusi mai Kano dallami. Mata ku ɗauki rame ya yi, kuma ku ce na ɗidai an yi, sarkin Kano sunusi. Kano dan rami, uban matasa ya yi. Mazan kwarai suna bisa aiki, matan kwarai ko kullum madaki. Wannan kiɗa kiɗan mata ne, yawan kiɗan na mai gata ne. Talaka mai kuɗi daidai ne, ku ɗauka tamburan alarai ne. Sarkin Kano mataran yaƙi, ga tsakin ta ma ɗan Audu. Mai ilimi ku ce insanu, da ya fito a kwana na nonin. Kasan gadansa kullum yamu, ba aljani ba. Mata ku ɗauki rame ya yi, kuma ku ce na ɗidai an yi, sarkin Kano sunusi na biyu. Duniya ta yi.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To, mun samu kira daga jihar Borno. Salamu alaikum.
Ba abin da ma ba wanda mai kwaitar da.
Kana jin mu mallam?
Kuna kaman ma? Eh, ina ji.
To, muna jin ka da wa muke magana.
Eh, da Yakubu Musa ne daga jihar Borno.
To, me an ra'ayinka?
Eh, ra'ayina shine gaskiya ba wanda ya bata sarakuna kaman sarakuna. So don haka zamani ya riga canja, dole ne sarakuna su sa baki a cikin siyasa, saboda su ne iyayen gida, domin su ne mafi kusa da mu. So shine ra'ayina.
To, mun gode da wannan ra'ayi naka. To, daga Borno bari mu jihar Anambra. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To, muna jin ka.
To, ai sarakuna dama yana da kyau su kawo ɗauki.
To, da wa muke magana?
Wasu kitar da su a sarakuna ne.
To, da wa muke magana?
Wannan 'yan siyasa an riga duk wanda ya ci ba za ka gan shi ba.
To, da wa muke?
Sarakuna su ne babban wanda za a bayyana rikici. Ni Alhaji Abdulrahman ne a Kano State rikici, amma na Anambra.
To, Alhaji Abdulrahman. Mun gode da wannan ra'ayi. To, daga.
Sarakuna na ba da goyon baya 100-100, mu muna son wannan.
To, mun gode da wannan ra'ayi naka. To, daga Anambra bari mu yi Plato Yamma da Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Salama ina gajiya gobe.
Alhamdulillah.
mai magana Bala Komanda ne daga garin Sukur jihar Plateau.
To Malam Bala, muna jin ka.
Eh to gaskiya ra'ayina dai akwai dai tunda shi sarakuna iyaye ne na ƙasa kuma suna faɗa kuma ana iya ƙoƙarin sauraron abubuwan da suke faɗa. Amma mu shi ma gwamnati shi shugaban ƙasa ya kamata ya san a sarakunan wane ne zai yaki shawara. Dan gaskiya tsakani ga Allah akwai su sarakan da za su ba da shawaran da bai dace ba. To shi ya yi hankali ya yi aiki da hankali tunda shi shugaban ƙasa ne. Ya ɗau shawaran zai shi wannan sarkin da ya kamata ya ba shi shawara ta gari. Dan gaskiya muna buƙatar shawara ki ta gari a ƙasan nan yanzu. Ba wai shawarwari ba haka. Bala Komanda ne daga garin Bukur, Najeriya.
To Malam Bala Komanda, mun gode da wannan ra'ayi naka da ka bayyana. Kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna ɗaukar ra'ayi ne akan ko ya dace sarakuna a matsayinsu na iyayen ƙasa su ba da shawara, su ba gwamnati shawara. To salamu alaikum. Barka ka dai, kaɗan ɗaga murya, kaɗan ba ma jin ka.
Ina magana da injiniya mai gero makeri kwantagowar jihar Niger.
To injiniya, mi an ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya ya dace sarakuna su ba da.
To injiniya muna jin ka. Eh muna jin.
Ba a sami wanga a bawa ga shi a bai dace, amma dai in ce ya dace a yi magana akan lamarin gwamnati a kyautata ma al'umma ko ku a yi kaza, ya dace a yi magana, ya da kyau haka nan gaskiya tsakani da Allah.
To mun gode injiniya. To daga jihar Niger bari mu yobe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salam, sunana Ahmed daga Baratu, Ahmed Gobi.
To Malam Ahmed, muna jin ka.
Ni ra'ayina kamar yadda haka ne, saboda ƙasar nan gaskiya tana da buƙatar manyan sarakuna irin mai martaba Sarkin Kano, mutum ne wanda sananne, kowa ya san irin rawar da ya taka yadda yake lokacin da yake tare da gwamnati. So dan mutum mai kama mai girma irin shi, haka a ce ya ba da shawara har ya zama ma wasu maganganun da za a yi ta yi a ƙasa, ni ina kama haka bai dace ba. Mutum ne mai ilimin da ya kamata ya ba da shawara a ƙasar nan, saboda gaskiya ƙasar nan tana cikin wani irin hali wanda tana buƙatar shawarwari daga mutane kamar ya shi. Haka salamu alaikum, sunana Ahmed Gobi daga Badas.
To Malam Ahmed, mun gode da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai muna arewa maso gabashin Najeriya. Salamu alaikum Taraba.
Salamu. Amin alaikum salam.
To muna jin ka.
Eh kuna magana da Ismail ne mai walda daga garin Jalingo.
To Malam Ismail, muna jin ka.
Eh gaskiya ni wannan mai goyon baya sarakuna su ci gaba da ba da gudunmawa su wurin gire ta al'amuran ƙasar nan.
To.
To kuma taimakon mu baki daya.
To amin summa amin Malam Ismail, mun kuma gode da wannan ra'ayi naka. Kada kuma amince, muna ɗaukar ra'ayi ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna so ne mu ji ra'ayinku, shin ko ya dace sarakuna su bai wa gwamnati shawara? To mun koma jihar Yobe. Salamu alaikum. To da alama mun samu matsala da network. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To daga ina ne?
Daga UAE.
A'a, daga daular kasashen Larabawa.
Eh, kwarai kuwa.
To da wa muke magana?
Kuna magana da Ahmad Bulori.
To Malam Ahmad.
Eh to sai ni ba gaskiya ina goyon bayan game da shawarar wannan nasarakin. Eh gaskiya na goyon bayan a ba da shawara.
Malam Ahmad, radion ka tana kunne, ka kashe da Allah.
To shikenan.
To
yauwa,
eh muna jin ka.
Yauwa, to shine abin da zan bada shawara. Eh gaskiya na goyi bayan sarakuna su ringa bada shawara game da gwamnati, abin da ke tafiya, abin da ana shan wahala, don su ne shugabannin mu, sun zama iyayen mu. Dole in matsala ya dame mu, su zamu samu mu fada, su kuma sai su fada shugabanni.
To mun gode.
Eh su fada shawara, amma kar su fada abin da zai yi wannan. Kar su yi magana interest din kansu, su yi magana game da talakawansu. Na goye bayan haka.
To Malam Ahmed. Malam Ahmed daga daular kasashen Larabawa, mun gode. To bari mu dawo gida Najeriya. Adamawa, salamu alaikum. Ba ma jin ka sosai, zaka dan daga muryan ka da Allah.
Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na'am. To muna jin ka.
Hello?
Eh muna jin ka, muna jin ka.
Ai launi.
Lahiya kalau.
Muhammad Bello Abubakar.
To Malam Muhammad Bello, me an ra'ayin ka?
Hello?
Eh muna jin ka, me an ra'ayin ka? To akwai matsala da wannan layi, kuma da haka muka kawo ƙarshen daukan ko kuma jin ra'ayinku a yau, amma kada amince, an ce gobe ma rana ce. To yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari labarin wasanni.
Labaran wasanni.
Tujuma barkan ku da wannan lokaci da sadu mu da ku a shirin labaran wasanni. Yan jamhuriyar Niger a ko'ina suke a duniya, musamman a can Niger din, suna ci gaba da taka tsallen murna saboda nasarar da dan wasansu na taekwondo wato Abdulrazak Alfaga ya samu a wasannin Olympics da aka kammala a makon jiya a birnin Rio de Janeiro na Brazil, inda ya ciwo kasa azurfa. To da man kafin zuwa yanzu, gwamnatin kasar ta karrama shi da bashi lambar girma ta kasar da gida da kuma kudi. Ga wasu daga cikin rayuwar 'yan Nijar daga birnin Kwani.
Mun ji dadi kwarai da trophy kin da ya samu. Malgré que bai samu wancan na zinariya na azurfan da ya samu, ma sai deja bon, mun ji dadi wallahi kwarai. Muna fatan Ubangiji Allah ya ba mu gwarzayen 'yan wasa irin shi kamar zuwa gaba. Wanda zazzurka daga tutan Nijar a duka din da yake wasanni a lungun duniya.
Mun ji dadi wannan dama da kun ka ba mu murya Amerika, saboda mu kawo rayuwarmu ko mu yaba ma gwarzanmu Isufu Isaka Alfaga. Gashi nan ya hidda sunan kasar mu, mun ji dadi alhamdulillah.
To Haruna Mamman Bakwai da kuma na wannan ra'ayi daga birnin Kwani. A Najeriya kuma, kasar da ita ma dai ta samu lamba amma ta tagulla a wasan kwallon kafa. Ministan ta na wasanni Solomon Dalon yana ci gaba da mai da martani ga cece kucin da ya biyo bayan wasu mankudan kuɗaɗe kyauta da wani ɗan kasuwar Japan ya bayo kungiyar.
Maganan kudin hamsashin dan Japan tajiri da ya bada kudi, jakadan Najeriya Brazil ya yi bayani cewa shi ya samu rahoto da kuma umurni daga ma'aikatan harkan waje na Najeriya cewa ya karbe mutumin nan da ya zo da kudi biyayen wasa. To na yi kokarin tuntube shi minista da kuma gwamnati, to can na doba ke ba so don ma iya samun yi magana da kowa ba. Sai nace mishi, to kudin na menene ma? Kuma wannan mutumin ya samu kudin a ina da zai bayar? Domin kada mu ji mu karba wani kudi wanda zai zama an kawo an samu daga wajen harkan kwaya, ko kuwa kudin da ake amfani da shi na harkan ta'addanci, ko kuwa kudi ne ana nema ci mutuncin Najeriya daga na ka samu kudi? To tun da kace kana da bayani kafi ne sani, amma ni ba za a bada wannan kudin ga 'yan wasa ba sai bayan wasa. Kuma bayan wasan sai an bayana mini kudin na menene tukuna za a bayar. To haka kai bayan wasa na samu bayani daga wajen mutumin, yace shi kyauta ne kawai zai yi wa wannan kungiya. To tunda yake ma'aikatan shi jakada Najeriya yace yana da cikakken sanin, kuma 'yan wasa su ma kamar sun fi ne ma sanin cewa za a kawo musu kudi, yace to ganin irin halin da muka bi kada dai a bata rawa da salle. Sai na kira coach na ce, ga abin da mutumin ya faru ba za ku karba? Ya ce za su karba. Na ce to bismillah.
To ministan wasannin Najeriya kenan Solomon Dalam da wakilin mu na Lagos Gaban Gida Jibrin ya hira da shi. Wannan shi ne ƙarshen labaran wasannin yau. Sai anjima.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bayan wasu tarukan da ya kwana-kwanan nan a Nairobi da ministocin harkokin kasashen waje masu ayyuka da Amurka a yankin kudancin Sudan, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce akwai buƙatar kafa wata rundunar soja a bisa izinin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda za ta yi aikin kare fararen hula a Juba, babban birnin kudancin Sudan, kuma ta taimaka wurin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da bangarori masu fada a Sudan suka cimma a bara. Kwamitin tsaron Majalisar Dinkin Duniya ne ya amince da kafa wannan rundunar tsaron yankin cikin rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ta UNMISS a ranar 12 ga watan Agusta bayan da fada ya barke a ciki da kewayen babban birnin tsakanin mayakan da ke goyon bayan shugaban kasa Salva Kiir da waɗanda ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban kasar Riek Machar. A lokacin wannan yaki da aka yi a tsakanin ranakun 7 zuwa 11 ga watan Yuli, sojojin bangarori biyun sun aikata ta'asa iri-iri ciki har da fyaɗe, kisa da lalata kadaruri. Haka kuma sojojin sun kai hari akan sansanoni na musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓance don ba da mafaka da kariya ga fararen hula. Tun shekarar 2013 a lokacin da yakin na farko ya fara a Sudan ta Kudu, kasar ta shiga mawuyacin hali inda aka kashe dubban mutane kuma sama da mutane miliyan 2 suka gudu daga gidajensu. Sakataren Kerry ya ce dukkan ministocin da suka halarci zaman a Nairobi sun amince da bukatar hada hancin wannan rundunar mai sojoji 4,000 don samar da zaman lafiya a yankin. Sakataren Kerry ya nana ta cewar wannan rundunar ba za ta kalubalanci ikon gwamnatin kasar Sudan ta Kudu bane. Ya ce babban aiki da rundunar za ta gudanar zai hada da kare jama'a don ci gaba da harkokinsu da walwalan kai komo da kuma ci gaba da rayuwa ba tare da kai musu hari ko yi musu kwanton bauna daga ko ina ba. Ya ce manufan wannan rundunar zaman lafiya ita ce maido da zaman lafiya kuma da gaggauta shirye-shiryen sasantawa a kasar. Kasancewar rundunar a wurin kawai na bada tabbaci da kwarin gwiwa ga mutane game da makomarsu. Mista Kerry ya bada sanarwar cewa Amurka da ita ce babban mai bada taimakon agaji ga mutanen Sudan ta Kudu za ta bada ƙarin dala miliyan 138 bisa ƙoƙarinta, wanda zai sa adadin yawan taimakon na Amurka zai kai dala biliyan 1 da miliyan 700. Sai dai babban buri da ake son ganin an cimma a yanzu a cewar Mista Kerry shine ingiza shirin inganta tsarin siyasa na kasar wanda zai shafi dukkan al'amuran kasar, wanda kuma hakan zai bada damar aiwatar da sauye-sauye da ke kunshe a cikin yarjejeniyar zaman lafiya. Sakatare John Kerry ya gargadi mutanen Sudan ta Kudu da su mutunta junansu a matsayin abu guda karkashin doka, kuma su bukaci shugabanninsu su daina wannan fadar kabilanci kuma su maida hankali wurin tafiyar da kasar cikin mutunci da kuma hanyar da ta dace. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga 'yan takarar shugaban kasar Gabon da su gujewa ikirarin da suke na cewa su suka lashe zaben da aka yi ranar Asabar din da ta gabata har sai an sanar da sakamakon zaben a hukumance. A jiya Lahadi, abokin hamayya Jinping ya yi ikirarin cewa sakamakon farko ya nuna cewa shi ya lashe zaben, yayin da kakakin shugaba mai ci Ali Bongo shi ma ya ikirarin cewa Bongo ya kama hanyar lashe zaben da zai bai shi, wato zai ba shi damar yin wa'adi a karo na biyu. Ita dai kasar ta Gabon bata taba, wato bata bin tsarin nan na zuwa zabe a zagaye na biyu, saboda haka duk dan takarar da ya samu ƙuri'u mafi rinjaye shi zai lashe zaben. Akalla 'yan takara 10 ne suke karawa a wannan zaben, idan kuma harfin ya lashe wannan zabe, hakan zai kawo ƙarshen shekaru 50 da dangin Bongo suka yi suna mulkar ƙasar ta Gabon. A Yamal kuwa hukumomi sun ce wani harin ƙuna bakin wake a birnin Adan da ke kudancin ƙasar ya halaka aƙalla mutane 45, kana raunata wasu da dama. Jami'ai sun ce wannan ƙunar bakin wake ne ya tuka motarsa wacce ke shaƙe da bama-bamai ya afka cikin wani ginin da dakarun da ke mara gwamnati baya ke ciki. Sai dai zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari na yau Litinin. Shugabar Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar ta musanta zargin da ake mata na yin amfani da kudaden kasar ba bisa ka'ida ba.
Masu sauraro, abinda ya sau a kenan a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake fatar Allah shi ba mu alherinsa. Amin.